بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم الجمعة 23 ga watan Ramadan a hijira 1444 a wato kauran Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina na sannan kuma shi daidai da 14 ga watan hudu a shekarar 2023 miladiya kamar yadda aka saba mun dawo domin ci gaba da karatun Alkur'ani mai tsarki da ake gabatarwa a wannan wuri a cikin wannan wata mai albarka kuma yan ba manta ba muna nan da cikin suratul isra'i jiya mun kwana wato a ƙarshen aya ta 81 yau zamu tashi kan aya ƙarshen aya ta 71 yau zamu tashi kan aya ta 72 insha Allah to amma kafin nan akwai wani dan taliki da zan mana dangane da kudubar mutayu duk da mallan ya fassara mana ita kuma ya mana dogon bayani akai Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi kuma zan kara wato dan taliki saboda muhimmancin wato halin da muke ciki a cikin waɗannan kwanaki 10 wanda muke tsammanin wato riskan dare lailatul qadari ya'yan uwa dare lailatul qadari kamar yadda dai aka yi ta mana bayani kamar da ubangiji ya faɗa cewa lailatul qadari khairun min alf shahr dare lailatul qadari wato yafi wata dubu wanda ba lailatul qadari a cikin sa wata dubun nan malamai suka ce shekara 83 ne da wata huɗu saboda haka a dare ɗaya ibadar da zaka yi Allah zai baka ladan ibadar shekara 83 da wata huɗu ga wannan ba karamin aringizon lada ubangiji subhanahu wataala ya yi bayin sa ba wannan dare yana farawa ne da zarar rana ta fadi a daidai da waɗansu malaman sun ce sai shafaki ya kuya wato lokacin isha yayi amma dai babu dalili mai karfi shine dare yana farawa da zagaran faduwar rana ne haka ubangiji ya nasanta mana dangane da yin azumin mu yake cewa wa atimmu siyama ila layl wato ku cika azumin ku zuwa dare ma'ana zuwa faduwar rana saboda haka a daren lailatul qadari daga rana ta fadi yake farawa kaga kenan ashe ayyukan da ake samun wato ake samun alherin su suna da yawan gaske tun daga sallar magriba da zaka yi ta dare lailatul qadari ita ma za a baka ladan magriba ne ta shekara 83 da wata huɗu shekara 83 da wata huɗu haka nafilan da zaka yi raka'a biyu bayan sallar magriba ko raka'a huɗu za a baka lada ne wato na irin nafilan nan da zaka yi irin wannan din wato na tsawon shekara 83 da kuma wata huɗu haka kuma in kai sallar isha'i ita ma ladan sallan farilla na isha din nan sai an baka ladan sallan farilla na isha na shekara 83 da wata huɗu zaka tashi kai tarawihi idan wato baka takaitawa kanka aiki ba sannan zaka yi tahajjud kamar yadda aka saba a cikin wannan na dare wani ma bayan yayi tarawihin kafin ma lokacin tahajjud din in ya koma gida sai ya dan taba sannan kuma in an yi tahajjud din lokacin da yaje yake jira mata su dafa masa abin goda abin sahur nan ma sai ya dan taba sallah ko yayi karatun alqur'ani ko yayi wasu zikirori duk aikin da kai in dai aikin alkhairi ne a cikin wannan daren za a nannin ka maka shi kamar kai aikin sa a shekara 83 da wata huɗu saboda haka lallai Allah yana yin wannan aringizan ladan ne malamai suka ce domin Allah ya sani dan adam yana da gajiyawa irin wannan aikin shi yake taruwa wa dan adam ya masa dalilin wato shiga gidan aljanna idan ba dan haka ba shiga aljanna a gurin mutane za ta yi wahala saboda yadda mutane suke cuɗanyen aikin sabon Allah kana yin sallan farilla kana fitowa kofar masallaci zaka fara sabawa Allah kana fitowa kofar masallaci to zaka fara zancan wani zaka fara cin naman wani ka fara gulmar wani kaga daga nan ka fito a sallah daga kofar masallacin kuma ka fara sabon Allah kai wani ma a cikin masallacin a cikin sahun sallan zai fara zancen wani yana saba wa Ubangiji a cikin masallaci saboda haka ayyuka da ake yi na sabon Allah sun yi yawa suna nan mutane sun lulluɓa da su to shi yasa Ubangiji saboda tausayinsa da rahamarsa sai ya kama da lailisu kadari wanda ai ba kowa ma Allah zai bashi tsawon shekara 83 a rayuwar tasa ba dauke shekarun daga aihuwarka zuwa balaga ai dama duk daga balagar ka ne isa make lissafi shine lokacin da ka isa rubuta maka wato lada ko alhaji a cikin littafin ka sauran kankana yaro in kai ma sai dai a rubuta wa littafin iyayenka saboda haka aikin da kai daga balagar ka in kai namiji ne shekara 18 mukaddara daga nan zaka kwarari shekara 83 kaga in ka dauko shekara 18 aka dora akan shekara 83 kusan shekara 100 da wani abu to ba kowa Allah zai bashi wannan ba to saboda haka kaga kenan ashe Ubangiji yana da yalwar rahama baya so ya saka kowa a gidan wuta kuma Ubangiji ya san gajiyawar mu ban ma kosawa da saba masa a kowane lokaci mutane a cikin sabon Allah suke sai dai wanda Allah ta'ala yake yi shi abubuwa da yawa muna ganin saukin su za a kutsa nan ka kutsa cikin mutuncin wannan ka kutsa cikin dukiyar wannan ka kutsa cikin kaza wannan ana ta fadawa ciki ana keta haddi ba tare da wato la'akari da sakamakon da zai biyo baya ba to kaga gamdakatar din Ubangiji ne ba mu da rallar da kadarin nan domin a kowane yanayi mutane suna iya saba wa Allah sau nawa za a zo masallaci gurin wa'azi kaza an ce maka an yi sata a masallaci sau nawa ana dawafin ɗakin Kaaba kaza an ce wani an danna masa wuka a gurin yankan jakarsa ta kudi ga ɗakin Allah fa kana kewaya ga ɗakin Allah kana kallonsa amma mutum da jarumtaka zai zare wuka ya ɗirka wa ɗan uwansa saboda yanke masa jakar kuɗi wukar ta wuce da tana da kaifi ta farɗe masa cikinsa alako mutum jina-jina wani ya yanke kuɗinsa a wajen yankan kuɗin ya yanke masa kayan cikinsa saboda haka mutane Ubangiji yana son Allah ta'ala ya ji kanmu a gurare da yawa albarkacin annabi Musa sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu da lailatul qadari to ya kamata ƴan uwa mu yi kokari mu ci gajiyar wannan daren domin Ubangiji subhanahu wataala manzon Allah ya fara yake cewa babu ɗayan ku da zai shiga aljanna saboda aikin sa sabon manzon Allah suka ce har kai ya rasulullahi yace hanni sai dai in Allah ne lulluɓe da rahamarsa to idan manzon Allah ba zai shiga aljanna dan aikin sa ba ina ni ina kai mutumin da yake sallah kafafunsa suna tsatso jini saboda tsabar tsewa kafafun sun kumbura sun fashe suna tsatso jini Nana Aisha tace ya Rasulullahi kana irin wannan bauta mai wahala kana wahalar da kanka kai da Allah yace ya gafarta maka abinda kai a baya in ma kai da abinda zakai a gaba a kaddara in ma zakai dadda cewa Allah ya kiyaye shi sai ya ce mata ya Aisha to afala akuna abdan shakura din Ubangiji na ya gafarta mun bazan zama bawa mai yawan godiya ba bazan zama bawa mai yawan godiya wa Allah ba to saboda haka muna tunan yin sabon Allah Ubangiji ya bamu wannan daren kuma daren nan manzon Allah ya tabbatar mana a cikin kwana 10 nan yake a cikin Ramadan ake samun sa a Ramadan din mun shigo Ramadan din manzon Allah ya ce mana a cikin kwana 10 a cikin kwana 10 ya ce mana amara daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 to yanzu daren 21 ya wuce in kai ma ka ci gajiyar sa ma ya wuce in baka ci gajiyar sa ba ma ya wuce daren 23 jiya ne shi ma ya wuce in kai kokari ka ci gajiyar sa ma ya wuce in baka ci ba ma ya wuce yanzu abin da ya rage mana ni da kai sauran dararen kenan kaga ya kamata in mutum yana da hankali sai ya koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan daren ya zo duk da abin da Allah ya masa amma in daren ya zo yana kaurace wa iyalansa ne gaba daya ya tattare ya koma masallaci banda karatun alqur'ani banda zikiri banda sallah ba shi da aiki
haka kuma sahabbansa tsarkaka wadanda tun suna duniya manzon Allah ya musu albishir cewa ƴan aljanna ne amma ba su kwanta ba to kaga kenan ya kamata ce mu dauki izina na farko mu yi kokari iya kokarinmu mu kame gabobinmu mu rage sabon Allah ni iya kokarinmu mu rage sabon Allah ai abu mai sauki a cikin sabon Allah shine annamimanci da cin naman mutane shine mai sauki wanda yanzu har ce zai furta mun faɗa hadisi anan da manzon Allah ya ce dan adam zai furta kalma bai dauke ta da wani muhimmanci ba a dalilin wannan kalma za a danna shi wuta wato kasa ta bakwai Allah zai danna sa a danna shi karkashin wuta ko bai dauki wannan kalmar tana da wani nauyi ba haka kuma kalmar alheri mutum zai furta ta bai dauke ta da wani nauyi ba amma a dalilin ta Allah zai sa a kashi jannatul firdaus to mu yi kokarin mu musawa harsunan mulinzami mu yawaita wato cudan yadda bakin mu da harsunan mu da yawan istighfari yawan hailala yawan karatun alqur'ani idan ba za ka samu dama wallahi ga ka shiga daki ka je ka kwanta kai bacci wallahi domin bacci mai azumi ma samun lada ne ya fi alkhairi akan ka zo ka zauna a cikin jama'a adaba ai ta zance mutane da kai kana azumi azumin da manzon Allah ya ce in an zage ka maimakon karama ka ce wanda ya zage ka inni sa'imu ni azumi nake zagin ka ba kai kana da haƙƙi karama amma manzon Allah ya ce in an zage ka ko wani ya doke ka ko wani ya ci zarafin ka maimakon karama ka ce masa ni ina azumi kenan kaga azumi ya kamata a ce gangan jikinka ne ko ina kike yin azumi jinka ina yin azumi karka ji kide-kide sai karatun alqur'ani sai dai ka ji magana ta alheri karka kalli abin da yake haramu karka sansana abin da yake haramu karka dandana abin da yake haramu karka tafi da kafanka gurin haramu karka taba abin da yake haramu ko inan ka ya zama yanayin azumi to wannan shine irin azumin da manzon Allah ya ce idan mutum ya mutu za a kira shi ta kofar aljanna da ake kiranta ar-rayyan wanda suka ji kishirwa dan Allah suka yi azumi dan Allah ranar lahira sai ya kira su ta kofar ar-rayyan wanda manzon Allah ya ce aljanna tana da kofofi guda takwas akwai kofar masu yawan sallah kofar masu yawan karatun alqur'ani kofar masu azumi kofar masu zakka kofar masu haji kofar masu sada zumunci kofar kaza sai ce da Abubakar ce masa yanzu ya rasulullahi a iya kira mutum ta duk waɗannan kofofin manzon Allah ya ce kana daga cikin wanda za ka kira shi ta duk waɗannan kofofin saboda ka zaɓi wanda za ka shiga to saboda haka na ɗan yi taliki ne akan fassara mana kuɗu ba da malam ya yi da ƙarin jan hankali akan mu yi ƙoƙari mu dage mu ci gajiyar wannan wato wata mai albarka Ubangiji yana gafarta zunubin mutane yana gafarta har manzon Allah ya ce wanda watan azumin Ramadhani ya zo ya shiga har ya fita mutumin nan yana raye amma bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba kada Allah ta'ala ya gafarta masa a wani riwaya ya ce Allah wadaransa malaka Jibril ne ya faɗa manzon Allah ya ce amin yana hawa minbari ya taka kafarsa na farko minbarinsa matakala uku ne matakalan farko da ya taka sai sahabbai suka ji ya ce amin ya taka matakala ta biyu ya ce amin ya taka matakala ta uku ya ce amin daga gari suka tambaya Rasulullah mun ga kai wani abin da baka saba yi ba ka taka matakalan farko ka ce amin ka taka ta biyu ka ce yace mala'ika Jibril ne ya zo min sannan na taka matakala ta farko ya ce ya Muhammadu duk mutumin da azumin watan Ramadhani ya kama har ya kare bai yi abin da Ubangiji zai gafarta masa ba Allah ya nisantar da shi gabanin rahamarsa ni ko na ce amin yace ya taka matakala ta biyu yace duk mutumin da Allah ta'ala ya raya masa iyayensa suka girma su biyun uwa da uba ko kuma ɗayansu yace bai yi abin da Allah zai gafarta masa wajen yi musu hidima ba da biyayya yace Allah ya nisantar da shi gabanin rahamarsa amma Allah yace ni ko na ce amin yace ya taka matakala ta uku yace duk mutumin da aka ambace ka a gurinsa bai maka salati ba Allah ya nisantar da shi gabanin rahama yace nace amin saboda haka ɗan uwa wa'annan ranaku ne masu tsada amma ni da ku Allah ya mana dangantakar ya kawo mu lokacin yanzu mutane nawa ne suke shirye-shiryen shiga azumin watan Ramadan Allah ya karbar su ba shiga azumin ba mutane nawa ne suka fara shiga azumin suna tsammani Allah ya kawo su goman karshe Allah bai yadda ba to mu Allah ya kawo mu me zai hana mu dagi mu matsa wa iyalan mu da ƴaƴan mu a cigajiyar wannan wata mu dage mi sallan mu na tarawih mi nafulfuli mi zikirori mi karatun alqur'ani mu je mu zauna wuraren da ake gaya mana Allah ake gaya mana annabi wuraren mu'azi ba wuraren da zamu zauna a gindin talabishin muna kalle-kalle ko mu zauna a gindin rumfa ko kuma gindin bishiya muna ta maganganun mutane muna sadin siyasa muna zagin mutane ba mu je mu zauna inda zamu ji ayoyin Allah mu ji sakon da Allah ya aika wa manzon Allah alqur'ani da aka saukar da shi a cikin watan Ramadan mu ji me Allah ta'ala ye mana ummini mi Allah ta'ala ya hana mu mu raya zukatan mu da jin ambaton Allah a cikin wayannan danare a cikin wayannan yin mi zai hana ba za mu iya kokari mi amfani da damar da Allah ya bamu mu bada sadaka mu sada zumunci mu yi alheri mu sada tsakanin mutane mu yi taimako mu yi umarni da kyakkyawan aiki mu hana mutane mummunan aiki a cikin wannan watan ba za mu samu ninkin lada manzon Allah ya ce idan juma'ar farko ta zo ta Ramadana Allah yana yanta mutanen da wuta ta wajaba a kansu mutum 70,000 70,000 din malamai suka ce ana nufin wani adadi ne mai girma dan su larabawa in sun ce mutum 70,000 suna nufin adadi ne mai yawan gaske kaman bahaushe ne ya ce maka malala gashin tinkiya Allah yana yantawa in juma'a ta biyu ta zo aninka abinda aka yanta in juma'ar farko in juma'a ta uku ta zo aninka abinda aka yanta a juma'a ta biyu in juma'a ta hudu ta zo aninka abinda aka yanta a juma'a ta uku saboda haka wawan ladan ake Allah kwararo ladan ake manzon Allah ya ce mana idan watan Ramadan ya kama duk kofofin saman nan Allah bude su yake kuma mu akama manya-manyan shedanu da suke wato kwatar da mutane a daure su ya sa mala'iku su kama su sa su a maruwa su daure ba za su samu karfin yawo suna batar da mutane bai yasa zaka eh Ramadan ya zo kowa ya zama bawan Allah wannan baya hana shedan ya danyi kananan batar da mutane amma dai za ka kowa hatta sallar asubahi da ta buhari da yawan mutane za ka ga masallaci yana cika lokacin sallar asubahi balle lokacin sauran salloli za ka ga mutane kowa zama mutumin kirki saboda manyan shedanu manzon Allah ya ce an kama su an daure wanda suke batar da mutane a bude kofofin sama saboda aikin alkhairi ya tawa kofofin gidan wuta kuma manzon Allah ya ce duk za a kama a rufe su saboda saukar rahama da kuma karban ayyukan bayi a cikin wannan wata mai albarka saboda haka ƴaƴan uwa ya kamata mu yi wa kanmu qiyamul layli mu yi wa kanmu linzami wajen aikata ayyuka na sabon Allah musamman a cikin wannan wata mai albarka Allah ya raya ka ya kawo ka Ramadan kuma ka samu ƙarfin gwiwar wato ci gaba da sabon Allah da ka saba yi a watan da ba na Ramadan ba akwai tashin hankali cikin wannan rayuwar balle ma a Ramadan din a kawo ka goman ƙarshe da ake tsammanin samun daren Lailatul Qadri amma ka sake kai asarar wannan kwanaki to kaga mutum in bai saba zai fara cikin addu'ar manzon Allah Allah ya kiyaye mu da fatan wannan nan ƙara taliki ne akan wato abubuwan da malai ya gaya mana Allah ya saka masa alkhairi insha Allah kamar idan fara zamu tashi kan aya ta 72 a cikin wannan sura mai albarka akwai mamacin mutane suna tambaya cewa waɗansu malaman suna cewa wai in har za ka yi wato tahajjud ba za ka yi sallar tarawihi ba saboda wai suna istidlali da hadisan da Nana Aisha take cewa manzon Allah da daddare bai taɓa wuce raka'a 11 ba ko a cikin Ramadana ko ba a cikin Ramadana ba to mun sha faɗa a karance-karancen mu na baya a wannan wuri da wasu wurare cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah yana raye wani yakan yi nafila da daddare raka'a 20 manzon Allah 10 zai yi witri daya wani zai yi raka'a 30 wani ma zai yi raka'a 40 wani ma zai yi raka'a 40 lokacin da aka kashe sayyidina Usman matarsa take cewa ku je ba ku ci riba ba mutumin da yayin nafilan dare da alqur'ani gaba daya tace wani lokacin sayyidina usman ya kan yi nafila da daddare raka'a 100 saboda haka kar a toshe wa mutane kofar samun lada manzon Allah ya yi raka'a 10 da shi abun koyi ne sau da yawa in abu ya zo gurin sai kan dauki mai sauki saboda mutane su koyi da shi amma ka ga ya mun waye zai isa yin irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a daya da ya bude sallah ya karanta suratul baqara ya kare ta Anas yana bin sa yace na yi tsammanin in yi aya 100 zai ruku ya wuce yayi aya 200 zai ruku ya wuce yana ce ina ce in ya kare bakaran zai ruku sai ya bude Ali Imran ita ma sai da ya kare ta fiyau ya bude suratul nisa'i sai da ya kare ya bude suratul ma'ida sai da ya kare tukun ya ruku izuno ne Allah ramu wannan manyan surori guda hudu izuno wa da a samu izuno 12 da wani abu tukun ya ruku to irin wannan fa zai yi irin wannan raka'a 11 raka'a 10 kai na karshen witri ne ya kan yi qul huwallahu wa lokacin qul huwallahu da farki da nasi to kaga irin wannan sallah ka hada ta da don yanzu in ni irin sallah ta ne ko raka'a 100 zan yi ko raka'a 100 zan yi ni san ba zai kai in karanta wannan surorin ba saboda haka kada a toshe wa mutane kofar samun lada manzon Allah yana raye sahabban nasu suke yin wa'annan dafulfulun ya tabbata sun yi wasu sun yi raka'a 20 wasu sun yi 30 wasu sun yi 40 kuma ko yau ka je ka Madina in goman karshe ta zo raka'a 30 ake yi si isha si tarawih raka'a 10 ai raka'a 20 sannan a tahajjud si raka'a 11 ko 13 wani lokacin in sun 11 sukan yi raka'a 2 mai sabbi da kulliya sannan kuma si raka'a 1 mai qul huwallahu ko qul huwallahu da falaki da nasi kuma in ba goman kace ta zo kullun raka'a 20 suke tarawihin su kullun raka'a 20 suke sallama 10 saboda haka kar a toshe mutane kofar samun lada a cikin wannan wata mai albarka a ba wa mutane dama su yi ibada manzon Allah da yayi wannan bai rufe kofa ba saboda haka ya kamata wannan garaba sallada da ubangiji yake barwa kada ta kure mutane tunda mutane in dama za su iya irin wancan sallar sai a ce su je su yi amma a ciki ba wanda zai iya ni san abin da za ka karanta kai ruku usmani ne ba kowa yake nusun ba ma saboda haka wannan kuma sai kana da sai Allah ya maka hazzi da karatun alqur'ani saboda haka ba wa mutane dama su samu lada a cikin wannan wata mai albarka sannan muna jan hankalin mutane yawanci mukan fada idan har mutane za su yi sallar tahajjud to in suka yi tarawihin nan kada a yi shafa'i da witrin nan musamman ma sallar witrin nan a bar shi saboda wannan shine abin da manzon Allah ya karantar da mu manzon Allah ya ce ku bar sallar ku na dare karshen ta ya zama witri sallan ku a dare ku bar ta karshen ta ya zama witri duk masallaci muna jan hankalin limamai don Allah duk masallacin da za su yi sallar tahajjud idan suka yi sallan tarawih ashiyan kar su shafa'i da witri su bari sai sun yi tahajjud amma wanda yake da niyya ba zai yi tahajjud ba sai kenan sai shafa'i da witrin sa ko kuma idan wasu jama'a ne da yawa sai su gabatar da wani idan limamin yana sha'awa shi yayi tahajjud sai su gabatar da wani malami sai yayi musu sallan shafa'i da witrin su amma wannan shine koyi mafi kyau koyi wanda aka bin littattafai na fiqihun malaman musulunci shine kuma abinda sunna ta ma'aikin Allah ta karanta haka manzon Allah ya shafa da kuma da sallar karshen sallar ku a dare ta zama witri kuma da karshen sallar ku a dare ta zama witri so muna da jan hankalin da Allah limamai na masallatai amana ne a gurin mu ga ya muku kuma kada mutum ya ce ya saba da abu sabawa da abu shine abun duba ba daidaituwa da shari'a abinda kake yayi daidai da shari'a in yayi daidai da shari'a shikenan akwai lokacin wani an ce masa karka sai ce in an yi laifi ne ba laifi bane amma kullun ana son musulmi a cikin abubuwa guda biyu ya rika zaben abin da yafi yana zaben abin da yafi ko yanzu misalin ma a ce wasu da yake muna da yan uwa mutanen kauyuka nan a ce a kauyen ku ba a yin salat tahajjud, amma kai kana da niyya ka dan kara nafilan ka a gida in ka koma. To in aka wani tarawihi illi man zai shafa'i da wutrin sa sai ka fita, in ka karasa nafilan ka na dare sai kai sallan ka na wutrin ka, ko wutri guda daya ko ka shafa'i da wutri duk daya, dan duk sauran sallolin ma ana kiran su shafa'i. Tunda haka manzon Allah faɗa sallan dare raka'a biyu ne, biyu sallama biyu sallama, kuma duk sunan su shafa'i. Amma na ƙarshen da yake manzon Allah in yazo yakan yi dogon karatu ne, na ƙarshen sai yayi guda biyu marasa tsawo, ya karanta sabbi a raka'an farko, ya karanta kuliya a raka'a ta biyu, sai ya sallama. In ya tashi raka'a ta ƙarshen kuma sai ya karanta Fatiha da Qul huwallahu, ko kuma Fatiha da Qul huwallahu da Falaki da Nasi. Wannan shine kyakkyawan koyi. Ba za ka haɗa waccan sallar da wannan ba, tunda manzon Allah ya ce ku bar witirinku sallan ku na dare ya zama ƙarshen ganawarku da Ubangiji, a cikin sallolinku na dare ya zama witiri. To ku ci wannan gajiyar, ku ci wannan gajiyar muna jan hankalin masallatan da ake yin shafa'i da witirin nan da wuri, in dai ana sallan tahajjud, don Allah ya haƙuri a jinkirta. Amma kuma masu so su yi wannan ko ba za ka hana su ba, ina wani ba zai tashi ya tahajjud din ba, in yi wannan witirin shikenan. To shikenan shi wannan, sai shi ma kuma in ya san zan ƙara maimaitawa, in ya san in ya je gida zai dan taba abin da ya samu, ko shi da mata ko shi kadai, to ya bar witirin, in ya gama sai ya yi witirin sa shi kadai. Domin manzon Allah ya ce kada ku maida gidajen ku su zama kamar makabarta, ku dauki wani yankin sallah kuna maida shi kuna yi a gidajen ku. To kuma in har za a yi sallah a gida, kaga mafificin sallar da ya kamata ka yi a gida shine shafa'i da witiri. Saboda haka wannan dai kana faɗaɗawa ne, da fatan za mu fahimce shi da ido na basira, kuma mu yi ƙoƙari mu isar da irin wannan saƙon wato a wasu. Allah ta'ala ya taimake mu. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ومن كان في هذه عامة هو في الآخرة عامة وأضل سبيلا.
وبنجي يأتي ومن كان في هذه أعمى دك متمن ده زما أجد الدنيا نع واتو مكانه لي إذا سياري في بيا كلام كسكيا بزيك كسكيا يبيبا الله يأتي فهو في الآخرة أعمى تو الله يرحمه كم ذي تاش مكانه ما أنا ذي تاشي بزيك الله هني سيرا با غنيكو. Waɗansu suka ce ana nufin Alƙur'ani, wanda ya makance gabarin Alƙur'ani to shikenan a lahira kuma wato zai makance gabarin wato samun hanyar tsira. Allah ya ce wa dallu sabilan, kuma wato zai zama wato abada tariqan, shi yafi kowa nisantan wato hanyar tsira wato a lahira.
Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu lihim shay'an qalila.
Na'am. Ubangiji yace an ce wannan ta sauka wato abanu thaqif. Na'am. Na'am.
Masallaki
aya da. To. To Allah rahama Allah ko ma baya.
وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوينا إليك لتبتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
من كان أنت يوم ندعو كل أناس ني؟ من كان أنت؟
من كان
أنت؟ إيه ومن كان؟ إيه mun karanta yawma da dokul unasi bi imani ko yawa faula yaka yaqra'una kitaban wala yazlamuna
fatila
semi sai mun kana fi hadhi ama ko to kuka ce mun tsallake kuma du
wayan ka du in ka duka da lige left ne na kale da na
da ka fassara tsallake daga wasu ya karanta.
To yanzu wace ya kamata ya karanta? Wayan kadu ko? Na'am. Aka ce wannan ayan ta sauka wato a Banu Saqib ne, wato sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato waye haramta musu ganuwarsu, kamar yadda Ubangiji ya haramta Makka ya haramta wato hurumin Madina. Malam yake cewa su Banu Saqib dinnan wata kabila ce wato daga cikin kabilun Madina. Asali dalilin wannan kisa din cewa sun ce wa manzon Allah sallam la nadkhulu fi amrika, mu ba za mu shiga musuluncin nan ba. Jama'a suka turo wakilai masu yawa daga cikin mutanen garin, suka zauna da manzon Allah sallam, suka ce masa ba za mu shiga wannan wato addinin naka ba hatta tutena khisalan, muna da wasu abubuwa da muke so wato aymana naftakiru biha alal arabi, wato kai mana wasu ababe guda biyu wanda zamu wadansu ababe wanda zamu alfahari da su wato akan larabawa. Mun gane ko mala na farko yana da cikin abubuwan da muke so mu aymana in mun shiga musulunci, la nu ashaw, mu wato ba za mu bada zakka ba, shine wato ushiri da ake bayarwa wato na zakka, shine ka kasa abinda ka noma kashi 10 ka dauki kashi 1 ka bada sadaka. Su in manzon Allah ya yarda za su yi ga musulunci, to na farko tukun ya yadda mu cewa ba za su bada zakka ba, wala na hashur, sannan kuma suka ce wato ya yadda musu a cewa ko na tsallake ne yawa wato ba za mu je yaki ba, ka yadda mana jissan da za a je yaki mu ba za mu je ba, ba za mu bada zakka ba, kun wala na hashuru, ba za mu je wato yaki ba, wala na ji ba fi salatina, sannan kuma mana mu ba za mu yi salla ba. Tawadu an sharuda suke bashi, in ya yadda ba za su bada zakka ba, ba za su je su jihadi ba, kuma ba za su yi salla ba. Mun gane ko malam yace fal murad bi qawli na ashuru shine la nuti wato al ushuru min zakati, shine ma'anan ba za mu bada zakka ba, sannan sai suka ce la ashuru mala la nu umar bil jihad, mu kara umurce mu da zuwa yaki. Na hudu la najba bi zamin nuni, la najba shine la narka wala najdur, ma'ana mu ba za mu ruku ba, ba za mu sujada ba, ma'ana ba za mu salla ba kenan. Sannan wa kulli ribal ladafa huwa lana, mu duri bar da za mu samu ta hanyar riba ka yadda ta zama tamu, mu a bamu lasin za mu ci riba. Wa kulli riban alaina, kuma mu in mun yi ciniki da mutane duri bar da za mu bayar ka ce ba za mu bayar ba. Muna ganewa ko? Yawa su sun yadda a ba su riba, amma kuma su in sun yi ciniki da mutane na riban su kuma ba za su ba mutane riban ba, hede su ba mutane asalin kudinsu. Wato shine wato dukkan riba tamu, to tamu ce a bamu kayan mu, sannan ribar da take kan mu wanda mu zamu ba wasu fa huwa mawdu'un anna, ya zama manzon Allah ka sare da ita kan mu. Wa antum ta'ana billata sanatan, kuma muna so ka bamu hadin kai mu bauta wa gunkin lati shekara daya tal, wato hatta da akula mayu hidiyar ha, har idan karshen shekara tayi kaka'a tayi sadakar da ake tarawa wato mu karba a gurin mutane tun kafin kuma mu daina bautar gunkin, tunda yanzu mun karbi nonon shekarar a bari sai shekara ta yi, lokacin da ake tara kyauta a gunkin lata sai an tara kyautar gaba daya mun karba, sannan kuma sai mu bari. Suka ce fa idza ka zau, in mun karba ka sadau sai mu karye gunkin wasalaban, sai mu musulunta kuma. Wa anta haruma wadiyana kama haramta maka, kuma wannan ganuwar tamu ka haramta ta kamar da ka haramta hurumin Makka. Wato fa in qalat al arabu lima fa'alta zalika, idan larabawan Makka suka tambaye ka me yasa kai haka ya Muhammadu, sannan ka ce musu inna Allah amarani, Allah ne maka umarni kai mana haka. Mun gane ko sun bujuro masa da abubuwa munana, kuma a ƙarshe abin da yafi muni ma suka ce in ka yadda, idan larabawan Makka suka ce kai ko ya zaka kai musu haka, ka ce Allah ne mana umarni, Allah ne mana umarni musu haka, kai wa Allah ƙarya kenan. Fa zaka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya shiru wa da mal kuma fi sukuti an yutihim zalika, wa'annan mutane da ya shirin nan shi hankalin sa ya tashi akan abubuwan da suka zo da shi, dukkan su bawa mai sauki a ciki, sallah za su bari shine mai sauki, ko su bar bada zakka, ko su bar zuwa jihadi, ko ai musulmi dan mai saukin ma inda ma zai yi Allah ya yarda a haramta musu hurumin su gano su, shine kullum ma mai dan saukin, shine ma mai saukin. amma ya yadda su cire ba, kuma ya yadda saboda zalunci in wasu za su ci su hana su. Saboda haka shi ne Allah Maɗaukakin Sarki sai saukar da wannan aya cewa wa in kadu la yaftinunaka, ai sun kusata su fitine ka ya Muhammadu, su fitine ka an lazi auhayna ilayka, akan alqur'anin da muka yi maka wahayi ko kuma shari'ar da muka yi maka wahayi, su fitine ka akai. Allah ya ce litaftariya alaina ghayrahu, dan ka kirkiri ƙarya ka jingina mana ka ce ka bada umurni ghayrahu, umurnin da ba mu muka bayar ba. Allah ya ce inda kai a wajen kaddarawa, manzon Allah ba zai yi ba, amma Allah ya ce inda kai wato wa idhal lattakazuka kalilan, su ne za su dauke ka wato masoyi, tunda aka musu abin da suke so za su dauke ka masoyi. Allah ya ce wato za su dauke ka masoyi walaula an sabatnaka, ubangiji ya ce ba dan ku mun tabbatar da kai akan addini ba, mun tabbatar da kai akan gaskiya, ubangiji ya baka isma ya kiyaye maka zuciyar ka tunaninka. Wannan Allah ubangiji ya ce laqakita tarkanu ilayhim, ka kusata ka karkata akan abin da suke so saboda kwadayinka na su musulunta. Wannan Allah so yake al'ummarsa kowa ya shiga gidan aljanna, ko mutum daya manzon Allah yana kishi ya ga al'ummarsa mutum daya an sa shi a gidan wuta, an ce haka zai zo ran tashin alkiyama ya zo bakin tafkinsa, mala'iku suna koran mutane wanda za su sha ruwa a tafkinsa. Manzon Allah yana cewa ummati ummati, wannan al'ummata ne, ku ba su sha ruwa a tafkina, al'ummata ne. Mala'iku za su na cewa ai baka san abin da suka fara na bid'o'i a cikin addini bayan ka ba, saboda haka za su kore su. Haka kuma zai zo bakin gadar siradi, kadarkon siradi, gadar da aka dora za a wuce gidan aljanna ta kan wutar jahannama. Allah ya ce wa in minkum illa waridha, kowa a cikin ku sai ya bi ta kan wannan gadar sannan ya shiga gidan aljanna. Ubangiji ya ce kana ala rabbika hatiman maqdiyan, bi ta gadar sarai zuwa gidan aljanna ko zuwa gidan wuta, wannan hukunci ne da Allah ya yi, ya hukunta kuma ya buga stamp ya saka hannu abinda ba za a shafe ba, hatiman maqdiyan. Allah Maɗaukakin Sarki ya tabbatar da shi hukunci ne wanda babu canji, kowa sai ya hau kan sarai. Allah ya ce wa in minkum illa waridha, kowan ku sai ya gangara ta gadar sarai kafin ya wuce aljanna, da kafirin da mu'minin. Kafirin in ya hau ya fada wuta, Allah ya kiyaye mu, mu'minan kuma ta kai za su wuce su tafi gidan aljanna, Allah ya sa muna ciki. To a wucewar kuma manzon Allah ya ce a nan ne kowa zai wuce gwargwadon aikinsa a gidan duniya, gwargwadon aikinka, domin a nan ne zunubi yake zama kamar wani buhun kasa a jikin mutum. Zunubinka, laifuffukanka da ka shiga a duniya baka tuba, Allah ya fi maka ka gyara aikinka ba, za su zama kamar teki a ɗaure su a kunkuminka, kana ja da ƙyar da ƙyar da ƙyar. Manzon Allah ya ba mu labari da siradin yake, ga tsawo, ga kaifi, ga sannan a gefen siradin ga wasu ƙugiyoyi makatauti. Manzon Allah ya ce akwai cikin ku wanda za a fige shi a jefa shi wutar jahannama, a cikin ku akwai wanda za a yayyaga shi ai kace-kace da shi, amma dai da ƙyar zai wuce, amma za a yi kace-kace da shi, fiffige masa naman jikinsa, ana figan ana karsan kashinsa, da haka zai wuce. Wani zai wuce da jagindi, wani zai wuce da rarrafe, wani zai wuce da tafiya a kafa, wani zai wuce da sauri, wani zai wuce da gudu, wani zai wuce kamar gudun doki, wani zai wuce kamar gudun walƙiya, bai ma san ya zo ta gadar siradi ba, saboda wato matsayi tsakaninsa da Ubangijinsa, aiki mai kyau ga cikakken imanin da babu bai gaure da shirka ba. To sannan waɗanda suka fada wutan nan su ne fa za a cece su idan sun mutu da imani. To gwargwadon sabon Allahnka shi ne gwargwadon wahalar da za ka sha kan siradi, gwargwadon bin Allahnka da ƙoƙarin tsaftace wato ayyukanka shi ne gwargwadon saurin da za ka samu wajen haye siradi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a bakin kadarkon siradin nan, amana da sada zumunci za zo su tsaya suna ceton mutane. Manzon Allah ya ce duk mutumin da yake kula da sada zumunci Allah yayi alƙori zai sadar da shi da rahamarsa, zumuncin zai cece shi. Wanda kuma ya kula da amana da Allah ya bashi, amana tsakaninsa da Allah, amana tsakaninsa da manzon Allah, amana tsakaninsa da addini, amana tsakaninsa da bayin Allah, amana tsakaninsa da iyalansa, amana za ta cece shi. Saboda haka wuri ne tashin hankali, manzon Allah zai zo ya tsaya yana cewa ummati ya rabbi, ummati ya rabbi, al'ummata ya ubangiji, al'ummata, yana Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma Allah ka kubutar, Allah ka kubutar. Shi kadai zai zo ya tsaya, dan wannan ranan babu wani annabi wanda yake da lasin kowa ta kansa yake yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi zai zo, shi ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa waɗannan kafirai na saƙib da suka zo maka da wannan maganganu na san zuciya, Allah ya ce wato sun yi kusa su fitine ka, wa in kanu la yaftinuka, sun kusa su fitine ka, Allah allazi awhayna ilayka bisa abinda muka yi maka wahayi, litaftariya alaina ghayrahu, dan ka kirkiri wani abu wanda ba mu muka faɗa ba, ka jingina mana ka ce mu muka faɗa. Tunda sun ce in mutanen Makka sun tambaye ka ya Muhammadu me yasa kai musu kaza, ka ce Allah ne mu umunni. Sai Allah madaukakin sarki ya ce masa inda ka musu haka, wa idhal latakazuka kalila, dan sun dauke ka masoyi, walaula an sabatnaka, ba dan mun tabbatar da zuciyarka akan gaskiya ba, mun baka isma, Allah ya ce da karkita tarkanu ilayhim, da ka karkata a gare su shay'an dan kadan, da ka dan karkata, saboda manzon Allah yana kwaɗayin su musulunta. Allah ya ce wato da karkita tarkanu ilayhim shay'an qalila, da ka dan karkata akan su, lishi da tiyadi, saboda tsananin dabarar su da zuba tarkon su, wa ilhayhim, da kuma nacin da suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai abin da ya tabbata, manzon Allah lamiyar kan bai karkata ba, wala qaraba, bai kusata ma ya karkata ba. Allah ya ce inda kai haka, idan la zannaka dhifal hayati, ka karanta
idan la zannaka dhifal hayati wa dhifal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira.
Ubangiji ya ce da ka karkata, idan wato da a wannan lokacin, la zannaka dhifal hayati, da mun daddana maka ninkin azabar wato a duniya, azabar rayuwa, da mun maka ninkin azaba tun a gidan duniya, wa dhifal mamati, da mun ninka maka azaba a lahira, ay mislai ma yu'adhabu ghayruka fi dunya wal akhirah, sai mun maka ninkin abinda zamu azabtar da waninka in waninka ne haka a gidan duniya ko a lahira. Allah ya ce summa la tajidu laka alaina nasira, sannan ba za ka samu mai taimaka maka wato a wurin mu ba, shine mani alminhu, wanda dai haka shiga azabar Allah. Ubangiji yana da iko ya gaya wa annabi sa komi, amma wayannan manganu sun yi nauyi, wato wani ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wato matsayinsa, amma Ubangiji zai gaya masa wannan dai ana tauna wato sakuwa ne, malamai suka ce domin aya wato ta ji tsoro. Na'am.
Wa in kadu la yaltabizunaka min al-ardi li yakhrujuka minha,
na'am,
wa idhan la yalbasuna qalbaka illa qalila.
Na'am. Ubangiji yace wato in kadu la yastafizunaka min al-ardi, wa anan mutane sun yi kusa su tunzura ka wato ka fita ka bar Madina, wato sun kusa, li yakhrujuka minha, domin sun fitar da kai a cikin garin Madina. Wa idhan, Allah yace wallahi da ku sun yi haka, da sun bada kofa wajen fitar da kai a Madina, la yalbasu kalfaka, ko la yalbasuna kalfaka illa qalila, ko kilafaka,
kalfaka
duk dai ne. Allah madaukakin sarki, ko kace kilafaka ko kace kalfaka, Allah ya ce la yalbasuna kalfaka illa qalila, ko la yalbasuna kilafaka illa qalila. Allah ya ce to su ma wallahi da ba zauna ba sai kwana kana, da sun tunzura ka, sun sa har ka bar garin Madina, to su ma su dauka kansu yan kwanaki. Allah ya ce wallahi ba za mu bar su ba, wato za a halakar da su. Domin me? Allah ya ce sunnata man kadar arsalna,
sunnata man kadar arsalna qablaka min rusulina wa la tajri bi sunnatina tawila.
Dalilin saukar wannan aya da Ubangiji yake cewa wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi, cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya dawo Madina, kariha yahud maqamahu fiha hasadan, sai yahudawan Madina suna kyamar manzon Allah ya zauna a cikin garin Madina, suna kyama, ba sa so saboda tsabar hasada, saboda me? Saboda su suke fada aji. Duk kare da suka kunso suka ga wa talakawansu, talakawa suna yadda sun hada kai da wato da wato malaman su na Yahudawa waɗanda suke masu koye gaskiya wanda Allah ya tattauna mana asirinsu a cikin Alkur'ani. Sun hada kai da su, su shugabannin suna ta cin dukiyar talakawan da barna. Shi yasa ba za su so manzon Allah ya zo ba, domin zai musu bayanin gaskiyar addini, duk wanda ya bi kuma ya kubuta daga wancan zalincin da shugabannin suke musu. Saboda haka sai ya zama sun kullawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, makirci iri-iri, tarko iri-iri, dabara iri-iri, wato suna so ma har su cinzira manzon Allah ya kaure ya bar Madina domin ya bar musu wato garin. Fatahu suka zo suka same shi, suka ce masa, ya Abul Qasim, ya kai baban Al Qasim, laqad alimta ma hazihi bi abdil anbiya, ai kwa kai ka sani tunda kai annabi ne da yake yaudara za su yi. Sun tabbatar masa da annabta, suka ce ai ka sani a matsayin ka na annabi cewa Madina ai ba kasar annabawa bane. Fa inna abdil anbiya a Sham, ai Sham ne can kasar annabawa. Wa hiya abdul muqaddasa, ka tafi Quds, baitul miqdis can ne garin annabawa, shine yankin Sham, ka koma can ka je ka zauna. Wa kana biha ibrahim wal anbiya, annabi ibrahim a can yake, sauran annabawa duk a can suke, can kaburburan su ma duk suke, ya kamata ka koma can. Kuma Quds nan ne ma alqiblar annabawa. Ubangiji wato shine yace sun yi kusa su tunzura ka ka barbar garin Madina. Fa in kunta nabiyyan mislahum fa atu Sham, sai Yahudawa suke ce masa, in dai har tabbatacce kai annabi ne kamar irin su annabi ibrahim da sauransu, annabi musa da sauransu, to kai ma ya kamata ka koma Sham, domin a can ne kasar wato annabawa. Wa inna ma yamna uka min alkhuruj ilaiha makafata rum, duk da ma dai ai mun san abin da ya hana ka ka koma Sham nan, saboda kana jin tsoron Romawa ne. Kun ji hilar ko? Bayan can an kawo maganar da ya kamata a ce hankali ya dauka, tunda can ne wato yankin annabawa Sham, manzon Allah ya je a kan suna tsamman za su dauki hankalinsa a kan, ya ce eh lalle wannan sun faɗi gaskiya, can dai garin annabawa wato yankin annabawa kaburburansu duk a can yake, bari ni ma ne hijira in koma can. To kuma sai suka zo da wani abin da kuma zai sa kuma duk ya samu wani kaimi, da suka ce masa, duk da dai mun san cewa ai kai ma ka sani can ne gurin hijirar annabawa, ba komai ya hana ka komawa can ba sai tsoron mutanen Romawa. To kenan wannan zai ce wato za su ce to shikenan, zai ce to shikenan, bari in ji duk abin da zai faru ma ya faru. Shine Allah ya ce sun so su tunzura ka, wato ka fita ka bar musu Madina, inda ko wallahi sun yi nasara wajen tunzura ka, ka fita. Ubangiji ya ce to wallahi su ma ba za su zauna a Madina ba sai kwanaki yan kadan, duk za mu halakar da su. Wato suka ce amma dai in har kai annabi ne, ai wa inna la sayamna uka min ar-rum, ai Allah zai tsare ka, Romawa ma ba su maka komi ba, kaga sun kada sai rawa. Daga ƙarshe kuma suka ce gangar ba zaki ko? Inji Bahaushe ya ce an kada an rawa kuma an ce gangar ba zaki. Saboda haka duk suna kafa tarko ne da dabara, yadda za su dauki hankalin manzon Allah ya fita ya bar musu Madina, su rika cin karansu ba babbaka. Sai suka ce masa wa inna la sayamna'uka min ar-rum, ai Ubangiji zai shiga tsakaninka da Romawan, in kunta rasulahu, in dai daga suke din manzansa ne. Fasara ne wannan bije shi ala salasu ta amyalin min al-Madina, manzan Allah wadansu suka ce har ya dauki wannan magana, har ya dauki rindinarsa ya fita ya bar Madina da mil uku. A wata riwaya aka ce ya je Zulhulaifa, Zulhulaifa kuma ta kai kusan wato mil 15 ko 14 da wani abu. Mun gane ko? Ko mil 12, amma kirgin kilomita 15 ba zai wuce mil 12 ba, a kirgin kilomita 17 kila zai kai mil 15. Saboda haka har ya je nan, hatta ya tambaya ilai ashabu, har sahabansa gaba ɗaya sun haɗa wurin, wato wayati izini min Allah, wato fa yakhruju, wato yana jira a samu umarni daga wajen Ubangiji, sannan kuma wato sai ya fita ya tafi Sham din. To shine Ubangiji sai ya saukar da wannan aya, faraja manzon Allah sai ya dawo Madina, wa sallallahu alaihi wa sallam, kuma Allah ya bashi nasara akan su. Sai malami suka ce ai Allah madaukakin sarki cewa yayi, wa in kadu la yastafizunaka min al-ard, sun kusa su tunzura ka ka bar Madina, li yukhrijuka min hadan, su fita da kai a Madina, to wa idan inda sun kaddara inda kaddara wa sun fita da kai a Madina din la albasuna kalfaka illa qalilan ba su zauna a Madina ba wato sai kwanaki yan kana sai malami suka ce to ai ya futa tunda ahir ya je zulhulaifa mi kaci inda yake daukan harami ko kuma inda mutanen Madina da wanda suka zo ta arewa da Madina suke daukan harami in za su fa aikin haji ko umara wurin da ake ce masa abiyar ali ko kuma walil aqiq suka ce ai ya bar Madina har ya zo gun kenan kaga ai ya fita tunda ya fita kuma wannan shine dalili da yasa Allah madaukakin sarki ya bashi nasara wato ya kashe banu Qurayza ya kori banu Nadir tunda ai Allah ya ce wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalilan in dai har sun yadda ka fita to su ku ba za su zauna ba sai kadan sai kwanaki kadan to kaga yazo ya fatattaki banu Qurayza ya kakkashe su ya kori sauran suka bazu uwa duniya sannan banu Nadir su ma yaje ya kore su to sai aka ce Allah ya tabbatar masa tunda ai ya fitan tunda ya fitan kuma Allah ba shi nasara anan wadansu kuma suka ce bai fita ba inda ya fitan da Allah da ya halakar da su ne wato gaba ɗayan su saboda haka ubangiji yake cewa wa idan la albasuna khilafaka illa qalila inda ka fitan to su kuma zaman su bayan fitarka ba zai yiwu ba sai dai yan kwanaki kadan Allah ya ce sunnata man kad arsalna qablaka min rusulina wannan ita ce sunna ta Allah wato a cikin manzannin da suka gabata sunnar Allah ne haka sunnar Allah take annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da mutanansa suka kore shi namaruzu a lokacin Allah ya zo halakar da su haka annabi Musa a lokacin da Fir'auna ya kore shi haka nan Allah madaukakin sarki ya halakar da Fir'auna da mutanansa dukka zaka ga hatta annabi Isa shi ma lokacin da suka kulla abinda suka kulla suka zo kashe shi Allah ya dauke shi a lokacin su ma Allah madaukakin sarki ya mayar musu musibar su kansu suka taya ga junansu to sunnar Allah ne in dai al'umma ta kori annabi to kuma sakamakon da yake biyowa ba shine a halakar da wannan al'umma din to shi yasa wadansu malaman suka ce wato Allah ya ji kan wannan al'umma ya so ta da rahama saboda ya san a ƙarshen rayuwarta akwai waɗanda za su musulunta su yi wa addini aiki shi yasa sai ya zama ba a yi musu halakar wa irin al'umman ba ya musu kwaf ɗaya ba a yi girgizar ƙasa ko a kisfe su ko a yi musu tsawa ko a turo iska ko tsafon kwari ko wani abu Allah bai musu irin wannan azabar ba saboda Allah cikin iliminsa wato ya san wannan al'umma din ita za ta rayu har ya zuwa tashin alkiyama idan Allah ya kashe al'ummar gaba daya kaga shi ne an yanke mata bayanta saboda haka ubangiji sai ya ci kanta saboda me saboda a zuriyar akan samu wanda zai yi imani har ma yi wa addini aiki ubangiji ya ce wato wala tajalli sunnatullahi ta'wila ba za ka samu canji a sunnar Allah ba aqimi salati
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مجهودا
وبنجي جيسي أقم الصلاة لدلوك الشمس واتو كيديك جيكا قيدة صلى لدلوك الشمس واتو لوك تنزوالي رانا لوك تنزوالي تكركتا مالا كي صلى أزهر دلعصر إلى غسق الليل هل يزوى لوك تنزوالي واتو lokacin da laga saki lail zuwa wato lulluban dare shine ikbalu zulmati a lokacin da dufin dare wato ya karkato ma'ana kai sallan azhar da al'asr in daren kuma ya shigo sosai kai magriba da isha'i mun gane Allah ya ce wa qur'an al-fajr da kuma wato sallan al-fajr ita ce sallan asuba inna qur'an al-fajr kana mashhuran domin wato sallan asubahi sallah ce wadda malaiku suke halarta ma'ana qur'an al-fajr wato sallan asubahi da ake karanta alqur'ani a cikin ta ubangiji ya ce kana mashhudan ibada ce wanda ake wato tashahudul malaikatul layl wa malaikatun nahar a lokacin malaikun da suka kwana suke canjin aiki da malaikun da za su wuni idan alfijir ya zo a lokacin malaikun da suka kwana za su yi canjin aiki wanda sai kwana kuma sai su tafi wanda kuma za su hune su kuma sai su tsaya Allah ya ce wa minal layli
wa minal layli fa ta'ajjat bihi nafilatan lak afa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda
na'am ubangiji ya ce wa minal layli daga dare kuma fa ta'ajjat ka je kai tahajjudi kai nafilan dare wato ka je kai kokari da dare ma'ana fasalli bihi kai sallah wato da karatun alqur'ani nafilatan lak wannan qalil lada ne a gare ka ma'ana malamai suka ce nafilatan lak din da manzo ubangiji ya fada ana nabi shi manzo Allah an fallanta masa dole sallan dare nafilatan lak ma'ana faridatun wato farilla ce za'idatun lak wanda kai aka kara maka sauran al'ummar ka an ba su farille guda biyar azhar al'asr magriba isha da sallan asuba amma kai an kara maka sallan dare nafilatan lak wannan kari ne a gare ka duna ummatika banda al'ummarka amma su al'ummarka kuma mustahabbi ne abun sai sallan dare mun gane ko wato su fadilatu mustahabbi ne ala salawatu mafruda akan salawatu da aka falanta manzon Allah dole sallan dare amma al'ummarsa wato su kuma nafila ne a gurin su ubangiji yace mun dora maka wannan sallan daren saboda asa an yab asaka rabbuka maqaman mahmudan da sannu ubangijin ka zai tsaye da kai ranar lahira a wani matsayi wanda yake wato abin godiya matsayin da al'ummar farko za su yi maka godiya a dalilin sa al'ummar karshe za su yi maka dalili wato za su yi maka godiya a dalilin sa wannan shine maqami na ceto shine maqamu shafa'a wato da kuma fasalul qada aje a wato yi hukunci domin in an zo an tsaya filin alkiyama Allah madaukakin sarki zai watsi da mutane zai bar mutane an ce za a zauna kowa bai san me za a ce ba bai san me za a yi ba bai san ina za a yi ba an ce wuta jahannama za ta zo ta kewaye mutane te ta matse mutane te ta matse mutane te ta matse mutane har sai ya zama gurgun kafar mutum daya mutum dubu ne a gurin tana da turowa mutane suna matsuwa tana turowa mutane suna matsuwa gurgun kafar mutum daya mutum dubu ne a tsaya a wannan gurin sanan bayan wutar kuma mala'iku sun san kewaye shine ubangiji yake cewa Allah zai tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani guri gurin wato abin da yake wato na guri wanda yake wato za a bashi wani mukami a ranar lahira wato shine abun godiya malam yace a lokacin da Allah madaukakin sarki zai tare mutane gaba daya a fili guda daya wato a lokacin rana za ta yi kasan mutane za ta yi kasa ita mai wannan nan ranar aibewa ce ita ma ta zo ta za a fuskanci hisabi ne akan aikin da ubangiji ya halicce ta tayi tsawon tun da ran da Allah ya halicce ta har ranar da aka tashi alkiyama za ta zo ta ji abin da ubangiji zai mata umurni an ce za ta zo ta da dukkan zafinta za ta zo kuma dab da kan mutane malam yace hatta ya kuna baina hawa baina ru'usul kalaiki qadarul mirwadi za ta zo tsakanin ta da kan mutane bai wuce wato tsawon kuratan duwa mirwad kuratan du mun gane ko mil din kuma shine masayi da ake saka tozalin a wani riwayan hadisin yace za ta zo bi kadar limil gurgurdan wannan masayi na saka tozali wanda bai wuce dan kashana da kadan ba wasu kuma suka ce a gurgurdan kuratan du ne za ta zo ta tsaya kan mutane wato hitu narabihim wuta kuma za ta zo ta kewaye mutane gaba daya al malaikatu tahduqu bi sab'asu malaiku kuma su sako su yi mutane sahu bakwai malaikun sama ta dai su kewaye na sama ta biyu sako su kewaye na sama ta uku su kewaye sai an samu sama ta dai zuwa sama ta bakwai saboda kaza a samu sahun malaiku sahu bakwai da suka kewaye wuta sannan tsakanin mutane da malaikun kuma wutar jahannama ne ta kewaye mutane malai yake cewa hatta kuna alal qadami alf qadami har sai ya zama akan duk kafar mutum daya akwai mutum dubu ko kuma mutum dubu dari fashhadul karbu ala kalaiki a lokacin bakin ciki da tashin hankali kuma zai dullube mutane gaba daya saboda kowa bai san me za a ce ba a ran nan babu wanda yake tsammanin zai tsira kowa ya shiga cikin tashin hankali me bin Allah ma yana cikin tashin hankali balle kafiri balle mai saban Allah fa ya sabuna ila adam mutane in tashin hankali ya tashin hankali ana turere ne ya aikan annabi Adam a ce ya Adam kai ne farkon halittar da Allah ya halitta kai ne dan girmama ka ubangiji ya sa malaiku suka yi maka sujjada ta gaisuwa kai ne ka fara zauna a gidan aljanna kai ne uban annabawa kai ne kaza ai masa kirari a ce ka roka mana Allah halin da muke ciki ai mana hukunci na wuce ta hutun aljanna a lokacin dan wuta ma yana tsammanin wannan tsewa da tashin hankalin wannan wurin ya futar zafi abin da yake tsammani kenan dan a lokacin ne manzon Allah ya ce mutane za su yi gumi za ka ga mutane suna ninkaya a cikin gumin su saboda rana ta zo kan mutane kwakwale suna ta farfasa hankalin mutane ya tashi dan sun tambaye annabi Adam ka roka mana ceto mana wajen Allah a halin da muke ciki annabi Adam zai ce indi akaltu min ash-shajar ni da ubangiji ya ci kan ci ita ce ni naje na ci ni ma yau ta kaina nake yi zan ba ku shawara ku je gurin annabi Nuhu shine annabin Allah manzan Allah ulil azmi min ar-rusul mutumin da ya shekara 50 yana kira mutane zuwa ga addinin Allah ku je gurin sa saboda haka mutane za su gurin annabi Nuhu su je ya Nuhu a masa kirari kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ka roka mana Allah ya cece mu a wannan halin da muke ciki annabi Nuhu zai ce ni ma yau ta kaina nake inni da'awtu ala qaumi ni fa ni ne na addu'a wa mutane na Allah ya halakar da su yake cewa rabbi inni da'awtuhum jiharan rabbi yake cewa rabbi la tadhar ala ard min al kafirin da diyara ubangiji kada ka bar wato gidan kafiri ko gida daya a bayan kasa innaka in tadharhum idullu ibadaka Allah in ka bar su duk za su batar da bayinka wala yadu illa fajaran kafara kare ba zai aifi kowa ba sai kare kafiri ba zai aifi kowa ba sai fajiri dan uwan sa kafiri mai yawan kafirci Allah ya halakar da su ni ne addu'a aka halakar da su ban sani ba da ban yi wani addu'ar mai yiwa Allah zai shirye da wani a cikin su to yanzu nayi addu'a don halakar da su na sani ba mai Allah zai ce mi yace ta kaina nake dan ba ku shawara wato ku je gurin annabi Ibrahim shine badadin Allah shine Allah ya ce wata kazallahu Ibrahim khalila ubangiji ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil badadi masoyi shine Allah ya bashi mu'jiza ta wato Allah ya koya masa yadda ake tada matattu inda ya je yin muqabala da namaruzu saboda haka ku je gurin annabi Ibrahim ku zo gurin annabi Ibrahim annabi Ibrahim zai ce ni ma ta kaina nake domin nayi ƙarya har guda uku a rayuwata wai ƙarya uku ma a wannan rana ta tashin hankali ana lissafinta saboda su annabawa wani abin da kai wato wani abu ne in ka aikata ma yaban ka za a yi a kayan sa in sun aikata shi a dalilin sa wato sai su shiga cikin wato jarrabawar ubangiji saboda haka ai ya taba gaya wa mutanensa da ya je sare musu gumaka sun tafi gurin bauta da suka dawo suka zo suka ga an sare musu gumaka ya dauki gatarin da ya sare sauran gumakan ya rataya a wuyan babban su ka ce Ibrahim kai ne da kake zagin gumaka ila kai za ka yi mana wannan ta'annutin sai ya ce a ku tambayi babban kai ya ce a tambayi babban bai ce musu shi ya yi ba ya ce babban gunki ne sare ƙanana saboda sun masare ne ya ce a tambayi babban su ka ce ai ka san babban bai yi magana to wannan abin da ya faɗin yana jin tsoro Allah zai tambaye shi akan wannan saboda haka ya ce zan ba ku shawara ya yi to Musa ku je gurin annabi Musa shine Allah ya magana da shi annabin Allah ne manzan Allah ne ulul azmi minar rusul Allah ya yi magana da shi kuma Allah yana saukar masa abinci daga gidan aljanna tare da 'yan bani Isra'ila saboda haka suka je gurin annabi Musa shi ma suka yi masa kirari ya abokin maganar Ubangiji ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ka roƙa mana Allah halin da muke ciki Allah madaukakin sarki yayi mana halin da muke ciki wato annabi Musa ya ce musu ne ma wata kaina nake ni ma ban san me za a aikata da ni ba ni da na kashe ne kun manta ne na kashe wani dan bani Isra'ila lokacin da suke fara da wani bakibdi dan kabilar mu ni ma yau ban san me za a aikata da ni ba saboda haka zan ba ku shawara ku je gurin Annabi Isa shine ruhul lahi shine kalmar Allah ku je gurin sa annabin Allah ne manzan Allah ne ulul azmi minar rusul ne saboda haka sai a dunguma ta gurin Annabi Isa alaihi salam ana da cikin tashin hankali nan je gurin Annabi Isa a ce Isa ruhul lahi wa kalimatu alqaha ila maryam ga halin da al'umma take ciki ka roƙa mana ubangiji saboda matsayin ka gurin ubangiji a yaye mana halin da muke ciki a samu ayi ceto na wuce ta futa na aljanna tafi aljanna Annabi Isa sai ce ni yau na fuku kowa tashin hankali ni da mutane na suka bauta min suka ce ni dan Allah ne ni ai na fuku kowa tashin hankali yau ban san ni ma ya za ta kwashe tsakanina da ubangiji na ba shawaran da zan ba ku ku tafi gurin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadanda za su dunguma a tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce masa ya sahibul qur'an ya sahibul hawd wa shafa'a ai masa kirari ma sahibul isra'i wal mi'raj ai masa kirari sai ya rasulullahi ga halin da muke ciki a roƙa mana Allah madaukakin sarki ya ceci mutane annan Allah zai ce ana laha ni nake da wannan damar yau sallallahu alaihi wasallam annabin shi ubangiji zai bashi wannan matsayin a ranar lahira mun gode wa Allah da ya sa muna da cikin al'ummar wannan annabi Allah madaukakin sarki kada ya zame kafafunmu Allah kada ka zame kafafunmu bisa bin wannan annabi Allah kada ka zame kafafunmu wajen bin wannan annabi har mu koma zuwa gare ka ya ubangiji muna roƙonka wannan saboda haka annan Allah zai ce ana laha ni nake da wannan fayasta'zinu llaha fayuzan lahu take zai daga kai ya roki izini a wajen ubangiji cewa ya Allah kai min izini zan yi roko Allah zai masa izini summa yakiru sajidan manzon Allah zai fadi yana sujjada wa yasni ala llahi bi sana'in azim a ranan nan Allah madaukakin sarki zai karantar da shi waɗansu kalmomi wanda da shi zai roki Allah zai yi wa Allah kirari zai yabi ubangiji tabaraka ta'ala kuma zai roki Allah sai manzon ai ubangiji ya ce masa irfara asaka wa qultusma daga kanka ka fada za a ji daga kanka ka fada za a ji abinda ka fada wa shfa tushfa ka je ka nemi ceton za a baka ceton wasal tuta tambayi za a amsa maka za a baka duk abinda ka roka fa yarfa ra'sahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga kansa fa hina izin wato yanfudhu al-mawqif a lokacin kuma wato shikenan wato wannan tsewar Allah madaukakin sarki sai kuma a sassauta mutane nan da nan sai a ce to shikenan a je maza a kafa sikele sikele na auna ayyukan mutane Allah zai sa mala'iku su ja wutan nan su je su maida ita inda take dauke ta mutane za su dan samu sassauci na lokacin awo a saki takardu a fara kuma aunawa kowa ya je bi layin sikele ya je bi layin awo a je auna a saka yan aljanna aljanna yan wuta kuma a kora su gidan wuta Allah kiyaye mu wannan shine ceto na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shine shafa'atul kubra shine ubangiji yake cewa Allah madaukakin sarki ya wajabta maka yin sallan dare wa min al-layli fatahajjat daga dare kuma ka tashi kai sallan tahajjudi na wato bihi wato a cikin dare ma'ana kai da alqur'ani wannan damirin alqur'ani ne fatahajjar bihi kai sallan dare da alqur'ani nafilatan laka wannan qalin dada ne a gare ka asayab afaka rabbuka maqaman mahmudan ya kusata in an ce asa alqur'ani wato tabbas ne saboda haka Bahaushe yana cewa asa ya kusata amma in dai Allah ne ya ce asa to wannan tabbas ne wato tabbas Allah zai tashe ka wato wani matsayi abin godiya hatta al'umman farko za su yi godiya domin an zaga gun kowa an rasa samun damar da za a roƙi Ubangiji a cece mutane sai da aka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga manzon Allah sallallahu wato a duniya ya amfani mutanen farko, ya amfani mutanen ƙarshe, a lahira kuma ya amfani mutanen farko, ya amfani mutanen ƙarshe. Saboda haka Ubangiji ya ce wato Allah zai tashe ka wani matsayi wato wanda yake abin godiya, shine ya hamadu ka fil awwaluna wal akhirun, mutanen farko da na kai za su maka godiya shine wannan makamin shafa'a din. Wa qul rabbi adkhilni mulkal sirri,
wa qul rabbi adkhilni mulkal sirrin, wa akhrijni mukhraj sirrin, wa ja'alni min ladunka sultanan nasira.
Ubangiji yace ka ce rabbi adkhilni mulkal sirrin, ubangiji ka shigar da ni mashiga ta gaskiya. Suka ce Madina a lokacin hijirarsa, mala idkhalan mardiyan, Allah ka sa shiga Madina ina yaddaji a gare ka, mana la ara fihi ma akram, Allah ya sa kada naga abin da zai bata muri, abin da zai tayar min da hankali. Wa akhrijni mukhraj sirikin, fitar da ni a Makka kuma da zaka yi, Allah ka fitar da ni wato fitarwa wadda take wato ta gaskiya, wadda hankali na ba zai na komawa garin Makka ba, mana zuciyata ba za ta koma garin Makka ba. Waja'alli min ladunka sultanan nasira, ka sanya ni wato tattare da kai wato sultanan nasira, ina da wato ƙarfi wanda wato ake taimaka min da shi, mana Ubangiji ka bani ƙarfi daga gare ka wanda zaka taimaka min akan wato abokan gaba. Manzon Allah ya fita daga garin Makka ya yi hijira zuwa garin Madina, amma Ubangiji da ya addu'a ya ce Ubangiji ka sa mana san Madina wato kamar da ka sa mana san Makka, domin lokacin da aka hijira a koma Madina sabon manzon Allah hankalinsu duk sai suna ta begen Madina ai Makka. Saboda me? Saboda Makka wato sun sabu da ita, yanayin halittar jikinsu ta sabu da garin Makka. Da suka je Madina suka kama zazzabi da mashashara, da yawa ma suka mutu bayan hijira saboda wani zafin zazzabi na Madina. Allah Allah ya dai addu'a ce Allah ka dauke zazzabin nan na Madina kamar da hijiji, mai da cikin duwatsu, Allah ya dauke zazzabin Madina. To sai ya zama in ka mutu ya kwanta rashin lafiya, sai yana waka yana tuno Makka, yana ambaton harami, yana ambaton duwar wasan da suka kewaye Makka, sai ya zama suna bege. Manzon Allah ga hankalin sahabban ya tashi da zazzabi ya bige mutum, sai ya tuno gida. Shine addu'a ya ce Allah ka sa mana san Madina sama da yadda ka sa mana san garin Makka. Daga nan kuma Ubangiji sai ya sa, shi yasa zaka mutum zai je aikin hajji daga Madina ya je Makka yi aikin hajji, amma yana gama aikin hajjin hankalinsa yana Madina, sai ya koma kuma a haifafan Makka ne. Saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine addu'a yake cewa Ubangiji wato ka shigar da ni mashiga ta gaskiya, shine shiga Madina na yaddaje a gurin ka, kada naga abin da zai tayar min da hankali a Madina, sannan kuma ka fitar da ni a Makka fitowar da hankali na ba zai tashi da barin garin Makka ba. Waja'alni min ladunka sultanan nasira, Allah kuma ka bani wato karfin agaji daga gurin ka wato akan abokan gaba. Wa qul jaa al-haqqu,
wa qul jaa al-haqqu wa dhahaqa al-baathil innal baathila kana zahuqa.
Ubangiji ya ce wa qul, a lokacin da zaka shiga Makka, lokacin fatahu Makka ne, wato da zai shiga Makka Allah ya ce to ya rika cewa wato jaa al-haqqu, gaskiya ta zo shine musulunci, tunda ai sun kore shi a garin Makka, sun kore shi da sahabbansa, babu irin walakancin da ba su yi musu ba. To yau kuma Allah ya bashi nasara, ya zo da hantsi wato kafin 12 na rana ya gama sa Makka a ƙarƙashin wato attack, kowa ya mika masa wuya a Makka, ya tara su, tara mutanen Makka gaba ɗaya, waɗanda suka yi musu walakanci, suka kwace musu dukiya, sai daddake su, suka zalunce su zalunci iri-iri, in banda wanda aka kashe a Badar, dole da aka kashe a sauran yakubuwa da aka yi lokacin da ya zo ci Makka, sauran duk sai da ya tara su. Yahu mimbari ya ce musu, to yau me kuke tsammani zan aikata da ku? Duk hankalinsu ya tashi, duk suna tsammani manzon Allah zai ce duk a yanka su, saboda suna tuno abin da suka yi masa shi da sahabbansa. Manzon Allah manzo ne na Allah wanda yake shi ne fiyayyen halitta, shi ne shugaban manzannin Allah, shine shugaba kakkab cikin halittun Allah mala'iku da mutane da aljanu baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah bashi alqur'ani amma sai asalale fice bargarin sai da ma ya da hanya ya kwana a kogo kwanan sa uku a kogo tukun ya fice salale ya gudu balle kuma sauran sahabban da su ba annabawa bane ba manzanni bane wanda ma yake da kariya kai tsaye daga wajen Allah to yau kuma a cikin ɗan abubuwa uku zuwa huɗu Allah ba shi iko gaba ɗaya garin ya sa su an da attack duk ya tara su ya ce me kuke tsammani zan aikata da ku sai kuma lallami suka fara cewa kai dan uwa ne mai karimci mun san ka mutum ne mai son zumunci mutum ne mai yafiya mutum ne mai kaza suna ta lallami kuma amma duk zuciyarsu ta zo makogaro sai ce to yau zan gaya muku abinda ɗan uwana Yusuf ya gaya wa ɗan uwansa la tasriba alaikumul yawm yau ba sauran zargi a kanku farhabu wa antum tulaqa ku ta fito na yanta ku domin tun da ya riga ya zo ya sare ta nan sa duk sun zama bayinsa duk sun zama bayinsa ya ce su da yaki an gama ko ya sai da su ko ya kashe su ko ya ba su fansa ko ya yafe musu yana da duk wannan damar yau amma duk sai ya yafe musu to wannan yafiyar kuma wato sai Allah kuma ya musu gamdakata duk kuma sai suka shiga addini kikenan kuma ya gama aikin sa Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath in ce makon Allah ya zo da agajin sa wal fathu da budi shine ka ci garin makka da yaki Allah ya ce wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan zaka ga mutane suna shiga addinin Allah dandazo dandazo to shikenan ka gama aikin ka fasabbi bihamdi rabbika kai tasbihi da yau ubangijinka godiya ina bukana tawaba domin ubangiji mai yawan karɓar tuba ne shikenan manzon Allah ya gama daga nan kuma sai shirye shiryen komawa zuwa ga ubangijinsa saboda haka ran da ya shiga makka wato sai yake cewa Allah ya ce masa in zaka shiga makka kana cewa ja'al haqq yau gaskiya ta zo shine musulunci waza haqal batil ƙarya kuma ta watse innal batil kana zahuka dama gaskiya watsatsiya ce wannan Allah yana fada aka ce da hannunsa mai albarka in ya nuna gunki yace wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuka sai gunki ya kare shi kare ya fadi wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuka sai gunki ya kare sai ya fadi duk haka yi gunki ɗaya ne da yake kan ɗakin kaba wanda aka yi shi na tagulla aka yi masa dajiya da zinariya da azurfa to shine manzon Allah ya ce wa sayyidina Ali ka hau ka karyo shi sayyidina Ali ya hau ya dube shi da takobi ya sare tsakiyarsa sai ya karye tunkuɗo shi ƙasa ya rugurguje sai da aka share ɗakin kaba aka zo a kwanta kiran sallah na farko Allahu akbar Allahu akbar saboda haka masu nuna lokaci suna ce mana lokaci yayi a zamu kwana kan karshen aya ta 81 cikin wannan sura mai zaka suratul isra insha Allah Allah ya raya mu zuwa gobe a zamu dora insha Allah
shi mallan tijani
shi ma
ku awa
to alhamdulillah a yau tafsirin namu Allah ya albarkace mu da manyan baki muna da cewa mallan local gama wanda ya zo shi ma don ya taya mu sauraron wannan tafsirin na Alkur'ani mai tsarki muna mai girma cewa maraba da zuwa muna da tambayoyi guda biyu wanda insha Allah za mu amsa kuma mutane su dan yi hakuri za mu ba mu shi cewa minti biyu ya dan gaisa da mutane malam ya ce malam mutum ne yana da karnukan farauta sai suka kama akuya sai aka yanka ta sai mai akuyar ya ce sai an biya shi a gaskiyarsa to karnukan farauta sa kama akuya me ya kamata su kama barewa ya kamata su kama ba akuya ba idan karen farauta ya kama akuya to ba malamin kare ba ne dama kare ne